Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da juma'a. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Daula Salim. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da kuma kananan sana'o'i. A yau ma daya ga watan Maris din shekarar 2019 maganar kenan. Kake Hadiza, yau muna tafi da wata hira da abokiyar aikin mu Maryam Dauda ta yi da shahararriyar rufin din Kannywood wato Hajara Usman. Sannan Baraka Bashir ta tattauna mana da wata matashiya mai sana'ar dinki a cikin shirin mu na masu kananan sana'o'i. To yanzu bari mu je ga tattaunawar da Baraka Bashir ta yi da Zara Abdulrahman Muhammad.
To shirinmu na mata da sana'a yau bakuncin mu muka samu.
Sunana Zara Abdulrahman Muhammad.
Malama Zara. Sana'ar me yake yi?
Ina yin sana'ar dinki ne.
Dinki wani irin dinki?
Dinki na mata haka. Irin wanda ake yi.
Yaya aka yi aka fara sana'ar ta dinki?
Eh to ni dai gaskiya tun ina karama ban dai taso da shirin zan yi dinki ba. To da yake mama na ta riga da ta sai keken tun kafin ita ma ta koya. To da yake tana yi haka ina gani tana zuwa ana yanko mata tana yi ina taya ta muna dinkawa tare haka. To da haka sai na fara samun experience haka. Ni ma ina yi sannan kuma kabarta daman tana yi ita take koya mata. To shi yasa ta fara tura ni gidan ina zuwa haka tana koya min. Eh tana in zan yi dinki haka sai ta bani kayan nawa in je a yanko min tun ina yi haka baya yi har nazo ina yi yana yi mutane suna gani haka suna cewa yayi kyau. To da haka aka fara kawo mu ko wani irin style ne aka kawo mu idan na gani to sai kiga na yi. Allah ya sa na yi shi.
To a shago ake dinki ko ku a cikin gida?
A cikin gida ne muke yi dakin mu.
A cikin dakin ki. To ta ina kike tallata dinkunan naki har mutane su gani har su kawo miki dinki?
Idan ni da yake mun fiye style a jikina ba to idan naga wani yayi mu to idan mutun ya kawo mun dinki aka sai mun shi to duk wanda ya gani sai ga yayi mishi kyau sosai sai kika ana takawa wani yana cewa shi wannan yana so wani ma sai ya zabi nashi daban yace in mishi sai in mishi haka nake.
Ba kya tallatawa a shafukan sada zumunci na zamani?
Eh gaskiya ba na tallatawa kawai idan mutun ne ya ga style din yace waye maka aka ce ni ce sai ya ce a kawo shi ma za a yi mishi irin wannan.
Shekaru nawa da fara wannan sana'a?
Eh to zan yi shekara uku.
Da farawa? In kai na batun boko?
Eh haka ina zuwa makaranta sai ba makaranta kamar weekend haka nake yi.
Makarantar ta wace ake zuwa?
Eh yanzu dai na gama secondary. Na zo kuma na yi jami'a to shi ne yanzu na zo service na.
A kin gama jami'a?
Eh.
To ga ke matashiya. Za a ci gaba da wannan harka ta dinki ko kwantun da kin gama digirin ki zaki je aikin office zaki?
Eh shi ma ina aikin ne ina yi idan na samu time haka sai na je ne aiki na kuma na je ne dinki.
Kina zaki hada biyan?
Biyu nake hada.
Me yasa zaki hada biyan?
Eh gaskiya hakan dai ya fiye min shi yasa nake hada guda biyu.
Miki ba ai ko dole da dalili. Indai zaki aiki na.
Eh to mutun ya kawo min sana'a ta na fi so da in hada da sana'a ta kuma sannan da aikin.
Yanzu an samu aikin ne?
Eh to ban samu aiki ba ina service ne ana.
To akan ce teloli ba sa cika alƙawari.
To nan ya danganta da yayin tailor. Saki ga wani tailor ya karbi kaya ya san ba zai iya ba amma sai ya karba ya ce zai yi. Wani kuma sai ya san zai yin za a samu tukunna zai karba. In ya san ba za a samu ba zai karba ba.
To a harka ta dinki wani irin kalubale kike kan fuskanta?
Eh gaskiya ana fuskanta kalubale mutum sai ka miki dinki emergency ya ce zaki mishi kuma ki zauna ki bata lokaci ki mishi kuma yazo ya karba yazo kuma bai baki kudi ba. Bayan kin gama shan yakin shi.
Shin kin idan aka kawo dinki sai an ba da deposit kafin ma a fara dinki?
Eh ai ya danganta da yanayin mutum. Wani zai ba da kudi, wani kuma yace sai an gama tukunna zai zo ya kawo kudin.
Menene burinki a wannan sana'a da kike yi?
Eh gaskiya ina so in ga harkar ta bunƙasa. Misali a ce na bude babban shago ko ina an riga da an sani. An san ina yin dinki ko ina a sanin bude babban waje haka. Ko ina da ko ina a san ina yin dinki to shine buri na wannan.
Wani yunkuri kike yi kin inganta harkar ki ta harkar sana'ar ki na dinki ya fito tas kamar na company irin ya fito da brand daga an gani an san wannan dinkin na
eh to ina yin kayan yara haka zaki ga ana yanzu ana dinka shi na yan kanti haka to ina yunkurin in ga nayi wannan abin nan akwai kanwan mama na da take ina zuwa tana koya min yanda take yin wannan kayan yan kanti na yara wanda ake dinkawa haka. To ina yunkurin in ga shi ma wannan na iya shi san daga baya in na iya shi zan iya samu in zo in yi na manyan shi ma dinga yi.
Wani irin kira zaki wa mata matasa?
Eh gaskiya yanzu ban fara koya wa mutane ba. Yake ni da aka tashi koya min ba a koya min irin kamar na shago ba haka kamar na gida ta koya min ba da tafi ma ta koya min ba amma idan
na koya miki
kawai da chak take koya min ta zana min sai na yi. To yanzu mutum ma haka in na kalle shi haka zan iya mishi dinki ba sai na gwada shi ba.
Daga kin kallon mace zaki iya gane ya auna-aunanta yake kawai ki
dinka. Eh kawai sai da in dinka mata kuma ta saki ga yayi mata daidai. Eh gaskiya ina da sha'awar na ga na koya wasu amma idan ina so in koya wani sai dai in je shago a koya min yadda ake auna a wannan da yake ban iya ba. To ina so in ga na koyi wannan to
ba. Ba wani irin auna abu da kike magana tunda kowane irin dinki ai sai an auna mutum kuma kin ce ke ko biki auna mutum ba in kika kalli mace zaki iya dinka.
Eh kisan idan kika je dinki na shago haka zai mai shagon zai ce ki tsaya ya auna ki haka da boss da waste haka zai a auna miki. To ni na tashi gaskiya bana wannan auna a wannan kawai zan ce idan mutum naga ba zan iya yi mishi daidai ba zan ce ya kawo min rigar shi. To idan ka iya kawo min rigar shi zan yi mishi daidai
jikin shi. Sai ki auna rigar? Me yasa baki auna mutum idan ya zo da kansa?
Kawai dai ni bana auna mutum ne kawai in ya kawo min rigar shi sai in mishi da rigar shi. Wallahi haka nake yin dinki na ba.
To wani irin kira zaki wa mata matasa akan?
Eh to gaskiya ina jan hankalin mata musamman ma matasa kamar ni akan su rike sana'a ko ba ta dinki ba ma ko da wata sana'a ce su rike ta su dinga yi dan ganin sun kama kansu ba su je su dinga bin maza haka suna cewa su ba su kuɗi ba kawai su rike sana'a su ta hannunsu wanda za su dogara da kansu ba sai sun je suna cewa wani bani kuɗi ba.
Ke san yawanci matasa za ki ga suka rena sana'a ko su ce ba za su iya fara sana'a da ɗan ƙaramin kuɗi ba?
Eh ya danganta da yanayin yadda mutum ya taso daga gidansu. Idan ka taso inda ka taso haka za ka ɗore kana yi. Idan kuma ka taso da irin wannan girman kan shi ma haka za ka ɗore kana yin shi. Ka ce kai ka rena sana'a ka ce kai ba za ka yi ta ba.
Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
To madalla a gaishe da Baraka Bashir. To yanzu bari mu shakata da wannan waƙar. To madalla an gaishe da Fatin Niger. To a wata hira da abokiyar aikin mu Maryam Dauda ta yi da shahararriyar yar film din nan ta Kanewood da Tijiya Hajara Usman. A baya ta bayyana mana nasarori da kalubalen da ta samu a harkan film, amma ta fara mana da tarihin rayuwarta kamar haka.
Assalamu alaikum. Hajara Usman dai haifafiyar yar jihar Gwambaci, kuma ba ta yi rayuwa a cikin Gwamban ba.
Na'am.
Na yi rayuwa ne a wajen kudu din nan haka wajen Lagos.
Allah sarki.
A can na rayu, sannan kuma aure ya kawo ni Kano. Nake zaune a Kano duka dai da ƴaƴana duka a Kano.
To wace sana'a ko ku wani aiki za a ce kike yi?
Gaskiya ni sana'a da nake yi yanzu iyakacin ta bata wuce ta harkar wasan Hausa ba.
Fina-fina Hausa kenan. Zai kai kamar shekara nawa kenan yanzu da kika fara wannan sana'a ta fina-fina Hausa?
To akalla ina kyautata zai kusan 30 dai haka.
Shekara 30?
Eh.
To idan na fahimce ki, kin ce yanzu haka kina nan Kano tare da iyalinki da mai gidanki, kuma kina wannan sana'a ta fina-finan Hausa. Mai gidanki kuma baya da matsala da wannan sana'ar?
Eh, to da na sana'a ne haka a lokacin ban yi aure ba. Na dai aure lokacin iya uban ƴaƴana da ya rasu.
Allah sarki.
Kuma na zo dai na ci gaba dai a haka din kafin in samu mijin da na aura. Yanzu haka na yi aure bai daɗe da yin auren ba, madan ban ba zai kai wata biyu ba.
Allah sarki. Allah ya sa alheri, Allah ba da zaman lafiya.
Amin amin.
To tun bayan auren kin ci gaba da yin sana'a, kin ƙara yin wani film?
Eh, ina yi, shi bai hana ni in yi aiki na ba, ina yi.
Da kyau. To yanzu wani kira zaki ga mazajen waɗanda wasu suke tauye matansu ko kuma suke hana su yi wata sana'a ko kuma su je su yi aiki don su zama masu dogaro da kai, ba ma dai dogaro da kai ba, taimakawa iyali ne wannan?
Eh, to gaskiya mazan da suke hada matansu ina kyautata zaton dai ba su fahimci yadda lamarin yake ba ne. Tunda ke ka gani idan kana tare da iyali nauyi ya yi yawa, yanzu ba irin da ba ne, zamani ya riga ya canja. Ni ina ganin dai kamata a yi maza su dinga kokari suna barin matansu ko da ba su bar su suka fita. Akwai waɗanda ba su da ilimin da za su je ma'aikatu haka na gwamnati suke za su yi aiki. To amma a gida, sana'a ta gida, ai ana samu ana taimakawa kuma tana rufe asiri.
To yanzu kuma bari mu koma batun sana'a ki ta harkar fim. Kamar wani irin ƙalubale ne za ki ce kin fuskanta saboda shekara 30 ba wasa ba ne?
Gaskiya ne. Eh, to gaskiya dama duk abin da za ka yi, duk sana'ar da za ka yi, akwai wanda za ka samu da ƙalubale iri-iri a kai. To amma ni yana da ɗan sauƙi ƙalubalen. Ba dan komai ba, saboda akwai ƴan uwana waɗanda suna harkar midiya. Sun san yadda lamarin yake, ba na ɓatanci ba ne, ba wani abu tun da su ma suna yin harkar suna ciki. Da iyaye ka gani sun sani, don haka ni ban samu matsala sosai akan wannan harkar ba.
Allah sarki. To yanzu a wane irin matsaloli ne kuke fuskanta wanda idan zai yiwu za ku so hukumomi ko masu hannu da shuni ko ma gwamnati ta agaza muku?
To ai babban matsalar mu kan baya wuce wannan farasi din da ake masu yi mana sata fasaha. Da yawa za ka ga mutum ya zuba kuɗinsa ya yi sana'ar nan, duk wanda zai kira yi aikin nan sai ya biya shi gaba ɗaya, duk sai an biya komai a yi. To sai ka ga wani lokaci sun gama zuba kuɗinsu sun yi aikin kafin kin ɗin ya fito ya shiga kasuwa, masu farasi har sun riga sun samu suna turawa a waya naira 20, naira 50, an yi part 1, 2, 3 ɗin nan haka za ka gani a naira 30 sun loda abu. Ka ga ai an riga an karya mutum.
Wannan haka yake. To kamar ta yaya kike gani za a iya agazawa ko kuma a magance wannan matsalar?
To harkar dai kana da matsala fiye da yadda ake zato. Ka gani yawanci muna da hukumomin da suke ta kokarin zuwa a kama yan farasi din a yi waye. To amma akwai waɗanda za su je su kama waɗanda suke farasi din tsakaninsu da Allah. To kuma sai ka ga abin ya zo ya zama waɗansu kuma sun suka je suka kama din ma. Sai a daidaita da waɗanda suke farasi din su dan ba su wani abu shi ke nan sai su haƙura su tafi. Babu doka mai ƙarfi wanda za a ce yau in aka kama mutum an ci tararsa fiye da yadda yake zato, hatta jarin zama ya rauni. Gobe ai ba sai sake neman ya ce bari ba, ba za babu wannan.
To yanzu ya kike ganin makoma fana-fana Hausa da irin waɗannan matsalolin?
Yake gaskiya ana samun ɗan tangarɗa akan haka, saboda yanzu ɗan mutanen namu ma kin gani maimakon sikaset ɗin a ce an sa shi a kasuwa an sai da shi, an koma yanzu yawanci sai dai kuma a ɗanye abin da aka yi kawai a miƙa gidan talabijin sai suke nunawa a ce ana siri ɗin abin nan ɗin, kuma ba wani kuɗi suke samu yadda ya kamata ba.
To yanzu fina-finan ɗai-ɗai ɗin da ake yi yanzu an rage yin su kenan?
Kwarai da gaske yanzu an rage yin su, yawanci duk producers ɗin sai kaga siri suke yi sai a kai gidan talabijin.
To Malama Hajara Usman, yau ga kiga masu sauraro. Wasu in sun ji sunanki ko suka ganki a talabijin, kawai abin da ke zuwa ransa shine uwan mijin nan wadda idan ta harari surukarta sai hantarta ta kada ko cikin ta ya duri ruwa. Wani lokaci ba ko da yaushe ba. Me zaki gaya wa masu sauraro game da Hajara Usman?
To Hajara Usman dai wannan abin da take yi ba haka, ba gaskiya, ba wai halinta ne ba. A lokacin da take yin wannan, ba a Hajara Usman take ba, a wannan mai halin take, wacce take irin wannan halin ta ga abin da take yi ba daidai take yi ba.
To
dan in ta gama sai kuma ta dawo Hajara Usman din ta.
To ta ya akai ma kika shiga harkar film?
Eh to gaskiya dalili akwai wata ƴan uwa ta ana kiranta Gambo Ahmed, ta yi aiki a da wanda ake kira CCB da dawo ARTV.
To
a nan da take aiki, kafin ta fara aiki a nan dai tana gidan rediyo. To nakan tafi da ita gidan rediyo mu je na dan ganin yadda dai suke
hada shirye-shiryen su.
Yawwa, muka zauna haka nan da mutanensu dai ana ta tsira ana dan barkwanci ana wasi a cikin su Hajiya, ai ya kamata ki shiga wasan Hausa. A lokacin sai a ce a za a yi shirin dan matasa mu yi mana a yi da ni. To daga nan dai na dai fara dai har aka zo aka gina ita ARTV din. Muka zo muka fara drama a gun.
Da drama kika fara kenan? To yanzu za ki iya kirga fina-finan da kika yi na Hausa? Abin da yawa kenan.
Wallahi suna da yawa gaskiya, ni wa'insu ma na manta da na yi su sai dai an abin nan su kuce in tuna. Ya dai a yara sun fara rubuta man, ina ji ne dai tunda na kai lokacin mun kai wajen 200 sai na hakura tunda da nake muka kena.
Babu shakka. To wani film ne da kika yi wanda zaki ci ya dan baki wahala?
To akwai wani film da ya bani wahala shi kan. Sunan film din ma sunan wahalar ne. Sunan film din wuya a kamfanin Ibrahimawa sun suka yi wannan film din.
Ni ban dai kalli wannan film din ba mai suna wuya, amma me ya wahal da ke a wannan film din?
To a gaskiya ƙauye aka je ga shi lokacin rana ga azumi. Gaskiya an ci daidai wuyar dai gaskiya.
Watan film din dai ya ci sunan shi ko wurin haɗa shi kenan?
Eh, wajen haɗa shi ka an sha wuyar gaskiya, don duk wanda suka fito a film din ba wanda bai ji jiki ba.
Allah sarki. To yanzu kama idan aka ba ku labari yadda yake a rubuce kuke yin wasan akan shi ko mutum yana iya yin ɗan ƙari akan abin da ya gani a rubuce?
Eh to akan ɗan samu hakan, saboda kin san wani lokacin rubutun su kansu da aktocin idan aka baka scriptin ka karanta, idan aka zo wajen aikin idan da wani abin da ka faɗa wanda ba a ciki abin da din yake ba suka ga ya dace ya tafi daidai da yadda film din zai yi ba sa hanawa.
To
yake na kawai su dai a ci gaba da yi. Wani lokacin za ka tsara da yadda ka ga abin zai fi tafiya yadda maganar za ta zauna sosai a kan labarin.
To yanzu tun da kin daɗe a wannan harkar ta yin fina-finan Hausa, wace irin shawara za ki ba matasa masu so su shiga wannan fagen?
To shawara dai da zan ba su gaskiya sana'a ce wannan mai mahimmanci mai alfarma da ɗaukaka a cikin wannan sana'a. Duk wanda ya shigo cikin wannan film, idan ka shigo da yadda ka shigo haka film ɗin zai ɗauke ka. Idan ka shigo da wasa to da wasan nan fa zai ɗauke ka. Idan haka yara duk da suke da bukata haka mutum in zai shigo tsakaninsa da Allah sana'a ya zo yi. Ba ya tsaya yana wasa yana wani kawai a'a na fito ne don a ga na talabijin shi kenan in gama abin in tafi, a'a ka tsaya sosai kamar yadda ɗan kasuwa zai zuba kuɗinsa ya siyo kayansa ya zauna a kanti ya sa ido yana sana'arsa, yana samun cinikinsa da ribarsa, to abin da ya kamata kai ma ka ɗauki wannan sana'a, sana'a ce ba wasa bane. In kai wannan, to a gaskiya za ka daɗe kana jan da ranka akan wannan sana'a.
To ga matasa mata fa, wasu iyaye sukan ji tsoron su ba ƴaƴansu su je su shiga harkar fam saboda suna gani kamar ƴaƴansu za su lalace. Shin ina gaskiya wannan lamari, kuma wane kira zaki ga irin waɗannan iyayen?
To a da ke da aka yi haka, amma yanzu iyayen da kansu ma suke ɗauko ƴaƴan suna kawowa. Saboda yanzu sun fahimci babu sana'ar da ta wuce wannan da za ta samo miki yadda ki za ta kula da iyayen nasu da ƴan uwa. A gani?
To a yanzu kamar ta wace hanya ce kike ganin irin fina-finan da kuke yi ke taimakawa al'umma?
To gaskiya suna da yawa. Saboda wani za ki ga su mutanen ma haka ƴan gari haka wanda za su kalli fim ɗin, wani idan ya ganka sai ya ce sai ka ce ka shiga gidana, ai da kuka yi kaza ne kun gyara min gida. Ko kwanan nan bai daɗe ba, na je wani asibiti, wata mata ta kira ni muka gaisa da ita, take cewa gaskiya Hajiya Hajara na ƙaru fiye da yanda ake zato a sinasinanku, na ƙaru da kan ina da matsala amma yanzu wallahi sun ɗinku ya sa gaskiya matsala ta warware. Na ce to alhamdulillah, mun gode, ki ci gaba da yi mana addu'a da dinga dariya
sarki. To kamar yanzu wani abu ne wanda kike gani ko in ce yake ci maki tuwa a ƙwarya da kike gani ya kamata ku sanya shi a cikin film yadda za a faɗakar da al'umma?
To ai abubuwan dai suna da ɗan yawa gaskiya. In gani ya kamata duk wani abu da za a yi shi idan ka duba ka gani, kin ga irin wajen tarbiyyar ƴaƴa da yadda zamantakewar aure, irin wannan ya kamata a ce an yi kokari ana ta wayarwa mutane kai akan wannan. Saboda abubuwa ne da yawa yanzu, irin baran ma yanzu yara da suka riga suka fara wannan shaye-shayen nan, kun ga ko a kan shi ya kamata a ce ana ta kokari ana ɗan sa irin wannan
a ci gaba da faɗakar da
wayar da kai da iyaye su dinga kula da ƴaƴaye.
Kina gani akwai sakacin iyaye a wajen irin wannan taɓarɓarewar tarbiyyar ƴaƴa musamman ma ta fannin shaye-shayen nan? Kin ga kamar a Kano an ce abin yanzu dai ya fara yawa yadda ƴan mata matasa. To ina aka yi sakaci har wannan abin ya kawo ga inda ake yanzu?
To gaskiya idan za a faɗi gaskiya, akwai dai sakacin iyayen wani lokaci. Saboda kana da yaro suna faɗuwa suna tashi tare da shi a cikin gida. Muddin ka duba ka ga cewa akwai wani ɗabi'u da ifare yi wanda kai baka san da shi ba, kamata ka bincika ka ga me yake ciki yaron nan. Bai kamata ka sake shi kawai sakaka ka kyale shi ba, wai ka cewa ai zamani ne ba haka ake yi ba. Ko da zamanin ma bai kamata a ce irin wannan yana faruwa ba.
To amma wai me make kawo wannan shaye-shayen ne? Saboda kin ga kamar a irin kasashen da suka ci gaba kamar irin su America da Ingila haka, zaki ga wasu sun shiga irin wannan yanayin rayuwar ne saboda wani kuncin rayuwa da suke fuskanta, wata damuwa dai. To mu namu me dalilin da yasa suke shiga cikin wannan?
To mu namun dai ni sai an gare kaman ba za a ce ko saboda wani kuncin rayuwa ne da sauransu ba, saboda waɗanda za ki ga suna irin ma wannan shaye-shayen gaba ɗaya ba sa tare ma da iyayen nasu. Sun baro iyayen sun zo sun nemi guri sun kama sun haɗu da ƙawaye sun zauna. To idan suka zauna suna wannan tunanin nasu, to me ya kamata mu yi? Ai abin da ya kamata a yi kenan. To shi kenan fa. Kin gani duk dai labarin dai da sakacin duk da yake kawowa daga gurin iyaye ne, ban ga yadda za a yi ka saki ɗanka ka bar shi ya je wani guri. Kamar yanzu mutane da yawa yawancin yaran da suke irin waɗannan abubuwan, wallahi in kika bincika yawanci ba ƴan cikin garin Kano ba ne ma. Zuwa suke yi su ce sun zo za su shiga fim, za su yi wane ne, daga nan shi kenan su ba su samu shiga fim ɗin ba, su zo su lalace. Kin gani?
To su waɗannan matasan ana kukan babu talauci ya yi yawa a ƙasa. Ina ma suke samun kudaden da suke wannan shaye-shaye? Ba na jin suna aiki ko suna da wata sana'a?
Babu. To inda zaki san cewa da ake kukan talauci tabbas a ce akwai talauci, amma ai talaucin bai kai yadda za a yi wannan goge-gogen ba.
Ai haka.
Gaskiya. An san akwai talauci, tabbas akwai, amma fa duk mutumin da ya tashi ne ma fa zai samu. Akwai ne wanda suke talaucin, akwai wanda akwai talaucin, kan tabbas za a ce akwai talauci, amma kukan da ake yi haka wani abin ai baki ne ma yake jawo shi. To ni dai fatan da nake yi a wannan shekara, Allah ya kara mana zaman lafiya.
Amin.
Ya kara mana zaman lafiya, ya kuma kara wadata mu, ya ba mu shugabanni na gari wanda za su taimaka mana, ya kara musu karfin gwiwan taimako.
To masoyanki kuma fa me zaki ce musu?
Masoyana, ina musu fatan alheri. Allah ya kara mana so da kauna tsakanin mu da su. Kuma su ci gaba da mana addu'a. Inda duk suka ga mun nayi kuskure, su bani shawara, su gaya mun sai in gyara. Muna gode musu da kaunar da suke mun, mazansu da matansu, yaransu da manya.
To madalla, a gaishe da Maryam Dauda da Hajara Usman a cikin wannan hira mai matukar abin nan. Hadiza, kin ji tattaunawar su ko?
Wallahi, nikan son ga mata suna haka, kin gane akwai ban sha'awa.
Kwarai da gaske, kam ta taka babbar gagarumar rawa a abin nan, a fina-finan Hausa sosai, ta yi suna sosai.
Ta yi suna an san ta.
To lokaci ma ya fara yin halin shi, jama'a duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau da wannan makon, ma a yau da gobe, a madadin wanda ta taimaka mana ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham da engineer mu na yau Mr. Chang, sai abokiyar aiki na
Hadiza Kyari,
ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, nake cewa mu huta lafiya, ai hutun ƙarshen mako lafiya, sai kuma wani sabon mako idan Allah ya sake dawowa da mu. Mun bar ku da wannan waƙar.
Sarmu kai baiwa ko ina da kasuwa, saye ake da sayarwa, amma a yanzu kuwa
yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba,
yau kiran kuma ta sa aikin mu ne
daina
ba, kan ja barkin ci gaba tilas ne
daina ba,
ku kyale shashanci an sharri ne
daina ba,
tattalin kuma ta sa aikin mu ne mama daina.
Yeah.